Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiyar yau ranar Lahadi 19 ga watan Mayu shekara ta 2019. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Jami'an diplomasiya Amurka na gargadin jiragen saman kasuwa na Amurka da su yi hankali wajen bi ta yankin tekun Arabiya a yayin da ake ci gaba da zaman ɗarɗara tsakanin Amurka da Iran. Wannan gargaɗi dai ya zo ne jiya Asabar daga jami'an diplomasiya Amurka a kwai da haɗaɗɗiyar daular Larabawa kwanaki bayan gargaɗin da ma'aikatar sufurin jiragen sama ta Amurka ta fara fitarwa. Sanarwar ta yi gargaɗi ga dukkan jiragen saman Amurka cewa yana da matuƙar hatsari wato bin yankin tekun Arabiya lokacin da ake ci gaba da samun zaman ɗarɗara a yankin. A 'yan kwanakin nan dai zaman ɗarɗara ya yi zafi matuƙa, inda ya haddasa damuwa kan yiwuwar samun tashin hankali tsakanin Amurka da Iran. A ɗaya ɓangaren kuma kamfanin mai na Exxon Mobil ya kwashi ma'aikatansa 'yan ƙasashen waje daga lardin Basra na ƙasar Iraki ganin yadda ake tayar da jijiyoyin wuya a gabas ta tsakiya. Wani babban jami'in gwamnatin Iraki da kuma wasu majiyoyi sun gaya wa kafar labarai ta Reuters cewa an kwashi ma'aikatan ne ta ranar Juma'a da kuma safiyar jiya Asabar zuwa ƙasar Dubai da kuma wani rukunin gidajen da ke cikin lardin Basra. Wani jami'in ɓangaren mai na gwamnatin Iraq ya tabbatar da hakan ga kafar labarai ta AP. Shugaban kamfanin mai na gwamnatin Iraq Ishan Abdul Jabbar ya ce an kwashi ma'aikatan ne saboda kawai kauce ma abin da ka faru kuma na wucin gadi ne kawai, amma babu wata barazana ta musamman. Jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau mai mulkin ƙasar Australia ta yi wata babban nasara ta bazata a babban zaben da aka yi jiya Asabar sabanin abin da hasashen ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna, na cewa jam'iyya mai tsakatsakiyar ra'ayin gabadai-gabadai za ta kawar da jam'iyya mai mulki daga mulki. Prime Minister Scott Morrison ya kwatanta nasarar da jam'iyyarsa mai sassaucin ra'ayin riƙau ta yi samu na wa'adi na uku a jere a haihu da haihuwar 'ya'yansa biyu mata, Abby mai shekaru 11 da Lily mai shekaru 9, waɗanda aka yi cikin kamar yadda aka saba ba, bayan da duk wani yunkuri na amfani da kimiyyar zamani wajen dishan ƙwayaye ga matar ta su yi citura. Dama can na yi imani da kasancewar mu'ujiza, abinda Morrison mai shekaru 51 ya gaya mataron jama'a masu cike da farin ciki da annishuwa kenan. To, labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi ya faɗa wa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Asabar cewa matakin da Amurka ta ɗauka da kalamanta na baya-bayan nan ya taɓa dangantakarta da China, kuma ya kamata Amurka ta nuna ta damu, a cewar ma'aikatar harkokin wajen China. Da yake magana da Pompeo ta wayar tarho, Wang ya ce bai kamata a ce Amurka ta kai nisan da ta kai a tattaunawar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu. Ya ƙara da cewa har yanzu China a shirye take ta zauna domin neman bakin zaren matsalar, amma kamata ya ce sun samar da matsaya. Kan maganar Iran, Wang ya ce China tana fatan dukkan ɓangarorin biyu za su sami yin aiki tare domin kauce tashin hankalin da ke shirin faruwa. China ta canza harshe a yakin cinikayyar da ke faruwa tsakanin ta Amurka ranar Juma'a. Tana mai cewa sake zaman tattaunawar ba zai yi ma'ana ba har sai Amurka ta canza aƙidar da ta ɗauka. Ƙwararru sun ce ga dukkan alamu tattalin arzikin Koriya ta Arewa na tangal-tangal yayin da yake fuskantar takunkumin ƙasa da ƙasa, kuma wannan durƙushewa ta arziki na nufin kenan su kansu 'yan bokon ƙasar da sauran masu faɗa a ji na ɗanɗana kuɗinsu, a cewar ƙwararrun. La shakka magabata a Koriya ta Arewa na jin jiki, a cewar Joshua Stanton, wani lauya a Washington DC wanda ya takara wajen tsara daftarin kudirin takunkumin da aka kakaba ma Koriya ta Arewa a shekarar 2016. Manyan jami'an gwamnati da jami'an sojoji waɗanda ake musu ganin masu faɗi a ji a Koriya ta Arewa sun kai wajen 2000. To da ƙarshe mataimakin shugaban Australia Hand Kirsten Scratch ya yi murabus jiya Asabar bayan da wasu jaridu biyu suka buga labari da hoto mai nuna yana bayar da wasu kwangiloli ma wani ɗan Rasha bisa ƙa'ida ba. Strike ya ce an auna shi ne da bitar kullin siyasa, to amma ya amsa cewa abin da ya yi kamar yadda aka nuna hoton bidiyon wauta ce da kuma kuskure.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. Baya ga kotun ɗaukaka ƙara da ke sauraron ƙalubalantar zaben shugaban ƙasa, an kafa kotunan sauraron ƙarar zaɓe 76 a faɗin Najeriya, amma ban da jihar Jigawa. Babban lauya Aliyu Umar zai yi fashin baki. APC ta tuna da jihohi 3/7 na Arewa maso yamma ga sauran mukaman majalisa na masu rinjaye, inji ɗan majalisa Bello Kawoje. Ba lalle ba ne APC ta ci gaba da tasiri a zaben 2023, inji masanin kimiyyar siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk. Waɗannan da ra'ayoyi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Yanzu dai komai ya kammala na sauraron kararrakin zaben 2019, kama daga na shugaban kasa wato zaben tarayya zuwa na jihohi. Na shugabar kotun ɗaukaka ƙara Justice Zainab Bulkacewa ce ke gargaɗin ɗaukar mataki kan duk wani wanda ya nemi riga malam masallaci kan sakamakon shari'un, ciki ko har da lauyoyi, ƴan takara, har ma da manema labaru.
So far we've empaneled 78 panels to cover the election tribunals in all the states of the federation, excluding Jigawa state, where no election petition has been filed.
Baya ga shari'ar zaben shugaban kasa da kai tsaye kotun ɗaukar ƙarar ke jagorantarta, Justice Bulkacewa ta ce an kafa kotuna ko tawagar masu shari'a 76 ga ƙararrakin zaɓe ga jihohi. In ka ɗebe jihar Jigawa, inda ta ce ba a samu ƙarar zaɓe ba, gaba ɗaya faɗin Najeriya an samu ƙararraki 786 ne. Jihar Imo, inji Bulkacewa, ke da mafi yawan ƙararraki. Da haka aka tura tawagar masu sauraron ƙarar 6 don sauraron ƙararraki 76 na jihar da aka shigar. Shin za a iya kammala shari'un a tsawon wata 6 kamar yadda aka tsara? Wakilinmu a Kano, Muhammad Ibrahim Kwari, ya zanta da babban lauya Aliyu Umar don fashin baki.
Wata 6 ya isa kowace irin shari'a ce a Najeriya da ake yinta, ko ta laifi ko ta mu'amala, a ce an gama. Abin da yake faruwa ha ake ganin akwai sarƙaƙuwa ko kuma da ana daɗewa. Mutane ne ba sa yi wa kansu adalci. Kai ne kake neman haƙƙinka. Sai iza mana da cewa sai ka je kotu, sannan za ka fara tanajin ma a me za ka gaya wa kotu. Abinda wannan doka ta nuna shi ne da shi wanda yake ƙarar cewa a bashi zaɓe ko zaɓe bai inganta ba, ko kuma shi ne ya ci zaɓe aka hana shi, tun daga lokacin da aka fara yana tattara shaidarsa. Abinda kawai zai yi shi ne ya rubuta ya kai gaban kotu, kuma shaidunsa su zo su.
Wato lokacin da ake gudanar da zaben?
Eh, lokacin da ake gudanar da zaben. Ka je ka shiga zabe. Ai ba za ka zauna ba kai tsammanin da cewa ni zan ci. Saboda haka duk abin da za ka yi ya kamata a ce kana da wani abu. Kamar yanzu a wannan zaben da aka yi, sai na ji mutane ana cewa situation room, kamar wani ɗaki ne na generals wanda ƴan siyasa suke tattara zabe. Duk abin da aka yi an soke zabe a nan. Menene dalilin soke shi? Ba a yi zaɓe a can ba, da akwata kaza, wata ƙila wannan waje ba a kai musu kaya ba sai ga wajen karfi 5 na yamma kuma aka tashi aka ce ba za a yi ba ba a sake ba duk irin waɗannan ai su ne abubuwan da ake tattarawa a hada a nuna da cewa ko zabe ya inganta ko bai inganta ba
kai mai kara cincinin tun kafin ka cinkaru kotu ka tattara waɗannan hujjoji da bayanai kenan
tun ma kafin a yi wannan ana declaration saboda yadda aka yi tsatsara abin shine ai daga ran da aka faɗi sakamakon zaɓe in kana son kai ƙara ina jin ko sati 2 ne ko sati 3 za ka yi idan kai da aka yi ƙara kana da sati 3 ko sati 2 dan ya danganta yadda ka ɗauki abin nan da za ka je ka ba da hurumi kai to daga nan kuma sai a kirawo shaidu to ka gani idan kai mai ƙara da aka ce wannan a cikin wata 6 za a yi ka je ka sa shaidu misali guda 100 kaga ita kotu ba za ta ce da kai dan me ba hadda yake an kawo wani abu za abin da ake kira affidavit shaidar ka zai rantsuwa ga abin da ya faru saboda haka kawai in yazo zai ce ni ne ne wannan rantsuwar wannan ita ce shaidar ta a kotu shikenan sai a dauke ta shine shaidar sa a kotu sai kuma tambayoyi da sauran lauyoyi za su yi to idan ka zo ka sa musun 100 ka gani ba kai tunani ba kenan ya kamata a ce ka samu mutane ina ne aka samu aka sai ka kira waɗannan shaidu idan
su ne shaidu
barkatai idan 10 sun ishe ka ka tabbatar da da'awarka dan me zaka sa shaidu 150 domin kawai kana son kai siyasa ko kuma domin wani magoyi baya ka zai ce ai mu ne kashin bayan abun amun bai kira mu shaida ba
in Allah da ma sauraro makon gobe za mu ci gaba da wannan fashin bakin shi kuma dan majalisar wakilai Bello Kawoje ya buƙaci tura sauran mukamman masu rinjaya majalisar dokoki mai zuwa daga jam'iyyar APC ga jihohi 3 na yankin arewa maso yamma jihohin ko sun hada da Zamfara Kebbi da Sokoto kamar yadda muka kawo bayani a shirin nan APC mai rinjaye ta tura mukamman jagorancin majalisar dattawa ga arewa maso gabas kakakin wakilai kuwa ga kudu maso yamma
da yake sanin kowa ne muna da shugaban kasa a zone dinmu amma sani na ne na san jam'iyyar APC bisa ga bayanan da muka ji tana shirye-shiryen idan aka riba mukamai na party daga matakin kila leader whip da makamancin haka house da senate na san dole ita ma arewa maso yamma za a kai wasu mukamai a wannan yankin kira da nake yi ga jam'iyyar mu ta APC duk wani mukamin da aka kai arewa maso yamma tunda already an riga an yi zonin mukamin speaker a southwest mu kuma muna roƙon a DBK Sokoto Zamfara bisa ga rawar da muka taka a wannan gwamnatin da kawo ƙuri'u musamman ga mai girma shugaban ƙasa akai duk wani mukamin da aka kai muna yankin namu akai shi Sokoto ko Kebbi ko Zamfara ko a senate ne ko a house muna roƙon alfarma ga party akai muna wannan mukami a namu yanki domin mutanen mu su san cewa lalle wannan gwamnatin kokarin da muka yi gwamnati bata manta da mu ba
wato in an duba yankin yana da jihohi 7 ne me yasa ka ware waɗannan jihohi guda 3 kake ganin su ya dace a bawa mukamin da za a tura yankin
dalilin shine shugaban kasa dai duk sanin kowa ne daga Katsina yanzu Katsina kusan in ce da ita da Kaduna kusan old Kaduna state kuma ita kuma Kano duk inda aka fito da ita da Jiga kusan jaha guda ne kuma duk mukamayen da suke fitowa a arewa maso yamma kakashin party za ka ko da yaushe suna zuwa Kano musamman bari in dan ba da misali musamman kamar Sokoto yanzu haka kaga Sokoto duk sanin kowa ne bata da gwamnati aljabiyan APC so idan aka samu wani mukami a jam'iyyar aka kai kamar irin Sokoto ko makamancin haka kaga an ƙara taimaka ma party a jam'iyyance ganin cewa 2023 inda muka huskanta akwai wani wanda ake ganin IG go ne wanda ke da wani mukami a jam'iyyance a wannan yanki din wanda na tabbatar zai taimaka ma jam'iyyar mu ganin cewa mun ci nasara a 2023
shin menene alakar waɗannan mukamai da zaben 2023
babban halakar wayannan mukamai ga zaben 2023 saboda muna son party APC bisa ga alƙawarin canjin da aka yi ta dore da mulki kila har da shekara 50 da ake ta magana so halakan ita ce in akwai kila wanda ake ganin jigo ne wanda party ta kawo a yankin mutane za su iya saurarawa kuma mutanen mu na wannan yankin za su ga cewa ai party ga har yanzu dai tana da shawa ga yankin partin mutanenmu saboda ga muta gononi kuma har yanzu partin ta dauko wani mukami a jam'iyyance ta kawo muna a wannan yankin. So kaga in lokacin 2023 ta zo mutanenmu za su ga cewa AI partin ta kula ita ma da su, kaga automatically can sun kai wajen jam'iyyar kenan.
Kawo yanzu sai mu ce za a jira a ga abin da APC za ta yanke gabatun kujerar masu rinjaye, inda sauran kujerun zabe kuwa yan majalisa da kansu su kan zaba a zauren majalisar, da mai rabo ne ka iya samun nasara daga masu rinjaye ko kuma marasa rinjaye in an duba abin da ya faru ga majalisar nan da take kammala aiki, inda dan jam'iyyar PDP Ike Ekoramadu ya zama shine mataimakin shugaban majalisar dattawa. Musanin harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk ya hango abin da yake gani zai faru ga APC a zaben 2023 lokacin da shugaba Buhari ya kammala wa'adi na biyu kuma na karshe a tsarin mulkin Najeriya da ake amfani da shi yanzu.
Tun lokacin na fara fahimtar mecece APC, na ganta ne akan cewa ba haɗaɗɗiyar jam'iyya bace wacce take da ƙarfin shiga cikin ƙasa da jama'a, wato ta an haɗa kungiyoyi ne wanda suka yi so su ba Buhari takara ta 2015 kuma sun ba da wannan takarar. Abinda nake nufi, idan ka kalli PDP za ga jam'iyya ce wacce ba dan wani ake yin ta ba, duk dan PDP yana yin PDP ne dan shi dan jam'iyyar PDP ne, amma an ka samu dan APC 18 musamman arewa za su ce maka suna yin ta ne saboda Buhari. To in ku ana yin jam'iyya saboda mutum ɗaya, ba aka ce karfin ta ɗaya da jam'iyyar da ake saboda akidar wannan jam'iyyar ba,
wato ma'ana dai wasu suna bin jam'iyyar ne saboda sun yarda da irin tsari na shugaba Buhari,
shugaba kasa Buhari, wanda kuma wannan tsarin nashi ba shi bane tsarin da aka rubuta a cikin jam'iyyar APC kanta, sai da aka rubuta jam'iyya aka tayar da ita aka dauko shi dan ana son takararsa yake takara, ba wai ra'ayin Buhari bane APC. To kaga a wannan ko dole ka san za a samu ran da aka ce Buhari ba zai takara ba, to wa'anda su ra'ayin su na Buhari ne, ko siyasar su ta Buhari ce, ko kaunar Buhari ce yasa ma suka shigo siyasa, ko kaunar Buhari ce yasa suke yin APC, suna da yawa wanda dole za su yi koda ba su bar APC ba, su bata goyon bayan da suke bata a shekarun da Buhari yake mulki ba. To ina ganin wannan abu ne da APC dole su kalla su ga menene zai iya zama makomarsu ranar da babu Buhari a takara.
Mu dai sai mu yi addu'ar Allah ya kai mu zaben 2023 lami lafiya. Yanzu kuma sai bangaren ra'ayi ko ra'ayoyi.
Ni ne Alhaji Ibrahim Dandari Senior wanda ke Kaduna. Mun yi magana kwanaki can da ni da Alhaji Nasiru akan maganan gwamna ɗan Rufa'i. Kin zai daga nasara ai kun ba wannan zai ko an yi ku ba zai zai bincike bane, to duk bincike zai gane ko gwamna Rufa'i ku ba ka ba shi yayi nasara akan wannan abun in Allah ya so, kuma muna kada ko da an shiga kotu muna nan da nasara akan wannan gwamna Rufa'i ya ci ya gama in Allah ya da, kuma dan dad da shi zai yi shi, domin muna ji ana cewa a'a ba za a rantsar da shi ba, ƙarya ake yin rigima zai tashi ko a rantsar da shi, to me yana rantsar abinda Allah da gayi ba wani haruci zai iya hana shi, ka ji kenan abin da ke ciki, kuma an wani shawara ne a je a same shi domin shi mutum mai sauƙin kai, din da ba da sauƙin kai lokacin da ake rigima tsakanin yaron nan shehu uba kaba da hunkuri din nan kuma shehu da bai so a daidaita da ya kira su. Abun bai iya yiwuwa ba ko ba shedin ya riga ya shiga wannan abu, to amma yanzu muna so dan girman Allah mutanen Kaduna, ni nake magana Alhaji Ibrahim Dandari Senior, a zauna ai aiki tsakanin Allah, in wani abu ya taso to a neme shi ya zo yayi abin nan, shi ba mu sanya tashi hankali ba.
Mazauraro, duk ma da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah zamu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da mai nada mana sauti Julie Gresham, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Da alama tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar Burkina Faso a yammacin Afirka na ci gaba da tsananta. Ko a wannan watan kadai mutane 60 suka mutu sakamakon rikicin kabilanci da ƴan kungiyar ta'adda suka haddasa. Wakiliyar muryar Amurka a ma'aikatar tsaron Pentagon, Carla Babb, ta duba yadda ake yaki da ta'addanci a Burkina Faso. Ga fasarar rahotanta.
yaƙi da 'yan bindigar da mayakan Islama suka haddasa na ƙara zafafa a kusan gaba ɗaya tuddan yankin Sahel da ke Afirka ta yamma. An kai hare-hare sama da 230 a ƙasar Burkina Faso a cikin shekaru uku. Kuma a yanzu dai ba a hango ƙarshen tashin hankalin ba.
Abinda muke yaƙa, wato abubuwan da muke gani kullum, tamkar guba ce.
Gubar da jakadan Amurka a Burkina Faso, Andrew Young, ya faɗa murya Amurka cewa ta bazu da sauri a faɗin ƙasar. Da a 'yan shekarun baya ba ruwanta da sha'anin ta'addanci.
Suna ƙoƙari su karya gwiwar wannan al'ummar da shekara da shekaru take zaune lafiya. Akwai musulmai da kiristoci da suka fito daga gida ɗaya. Wannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna ƙoƙarin tarwatsa zaman lafiyar al'umma su kuma ragargaza akidojin demokradiyyar ƙasar mai rauni.
Saboda rashin zaman lafiya na buɗewa 'yan ta'adda ƙofa, hakan ya faru a Iran da Somalia. Kuma yanzu kwamandan dakarun Amurka na musamman a Afirka ya faɗa murya Amurka cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna kafa tutocinsu a nan.
We know that Al-Qaeda considers.
Mun san cewa kungiyar Al-Qaeda na kallon wannan yanki na Sahel a matsayin muhimmin wuri a gare ta don ta yi gine-ginanta ba tare da wata hayaniya ba. Sun kwashe shekaru suna hakan, kuma ba laifi sun samu nasara.
Saboda haka ne a cewar Hikes, horar da dakarun kasashen Sahel a tsaye yake da muhimmanci. Dakarun Amurka na musamman da kasashen kewayenta na koyawa dakarun komai, kama da shirin kai farmaki zuwa yadda za su mai da martani a lokacin kwantan bauna, da yadda za su yi jinyar waɗanda suka raunana su kuma kwashe su, da dabarun da kasashen kewaye na yankin suka ce suna da muhimmanci.
Unfortunately, we lost.
Abin takeici mun rasa dakaranmu biyu, jami'anmu biyu a lokacin wani farmaki, inda a ce muna da masaniyar yadda za mu yi ta yi da mu iya kulawa da su. Mu sanya musu abubuwan tsaida kwararren jini kafin mu kai su asibiti.
Tuni ofishin jakadancin Amurka ya amsa wannan kira ta hanyar ba Burkina Faso ƙarin taimakon kuɗaɗe don inganta ayyukan tsaro. Amma maimakon ƙara kawo dakaru, sai ya kasance Amurka na rage yawan dakarunta a yammacin Afirka. Kimanin dakarun Amurka 1,000 za su ci gaba da kasancewa a yankin. Kuma General Hikes ya ce dakarun za su isa su ƙarfafa gwiwar dakarun tsaron yankin.
Ina ganin gaba ɗayanmu za mu iya sauya abubuwa, kuma wannan zai kasance ƙalubalen da zai ɗauki dogon lokaci.
Amma bai bada shawara a ƙara rage dakarun Amurka ba.
Shin ko Amurka na samun nasara a yakin da take yi da ta'addanci a nan?
Zan iya faɗa muku cewa a yanzu haka ba ma samun nasara.
Kuma jami'an sun ce idan 'yan ta'adda suka yi nasara a Burkina Faso, to ta yiwu su zama wata matakala da 'yan ta'addar za su faɗaɗa aƙidar su zuwa yankin gabar tekun yammacin Afirka da ma gaba.
Haɗa kanmu a firar kanmu so juna. Manufarmu a nan da mu tangana.
To a ƙarshen makon da ya gabata ne ƙwararru daga fannoni daban-daban suka haɗu a wani taron ƙoli da ya gudana a jihar Plateau da ke tsakiya arewacin Najeriya, inda suka tattauna akan batutuwan da ke kawo tsaiko wajen ci gaban jihar da ma ƙasa baki ɗaya. Wani batu da masu halartar taron suka gano cewa yana taka rawa wajen kawo cikas a fannonin gina ƙasa shine batun shugabanci na gari. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos, babban birnin jihar ta Plateau.
Masu ruwa da tsaki sun buƙaci samar da shugabanci na gari wajen sarrafa ɗimbin albarkatu da Najeriya ke da shi da zai amfani 'yan ƙasa. A taron masu ruwa da tsaki kan shugabanci da aka gudanar a nan Jos, mahalarta taron sun bayyana cewa kowa na da gudunmawar da zai bayar wajen ci gaban ƙasa. Mr. Cletus Ahimen, shugaban COA Media, shi ne ya shirya taron.
Gaskiya fa samu ci gaban ba an samu shugabanci ba zai yi wahala sosai. Damuwarmu a Najeriya ko kuma a ƙasar Plateau ba wai ba mu da isasshen albarka bane. Abinda ya kuma abinda ba mu da shi shine gaskiya shugabanci, gaskiya kenan. So muna gani idan aka yi wannan taron muka ma juna magana, gaskiya zamu yi mu gane kuskure kuma mu gan inda zamu taimaki juna mu don mu samu cin gaba a ƙasar Plateau.
So da dama ana maganar shugabanci ko kuma shugaba bai yi ba, baka ganin kamar su ma sauran magoya bayan ya kamata su ma su zama shugabanni ne a inda suke domin a samu ci gaba?
Gaskiya kenan, a duk inda ka samu kanka kema shugaba ne shi yasa kaga yau ma tunda an taro nan yau amma kowa magana an waye mana da kai kowa shugaba ne a inda yake yau dan kana zargin ma president ko governor kuma naka ma baka yin abin da ya kamata kai a dan karami ko a gidanka ko a office naka ko a kungiyar naka ke ma shugaba ne a wurin kuma baka yi abin da bai cancanta ba to ke ma kana cikin wanda suke sa suke hana cin gaba a kasan
Alhaji Sani Mu'azu da ke shugaban ma'aikatar Landscope Media da harkar fina-finai ya gabatar da kasida a wurin taron
ɗaya daga cikin abin da na yi magana a kai shine lalle a buɗe kofa yadda jihar Plateau za ta iya samu arziki na Najeriya baki ɗaya in jihar Plateau ta zauna a matsayin jiha ɗaya ta rufe kofa to karancin abin da za a samu zai sa matasa su takura su dinga daga hankalinsu wato a samu hanyoyin sufuri da yadda ƴan Plateau za su iya fita su shiga kowace jiha su yi kasuwanci su dawo za a iya amfani da wayar hannu ta iya yin kasuwanci a ko'ina a duniya ba ma a Najeriya kawai ba
wani da ya halarci taron Shabul Mazadu yace sai shugabannai sun fuskanci bangaren inganta rayuwar mabiyansu kafin a samu ci gaba a jihar Plateau da kasa baki daya
gwamnati ta duba duk wanda yana kokarin tashiwa ko a noma ko a jari ko a menene a tarfa mishi a Plateau yanzu yawancin businesses da suka tashi kankana na ana business ne shi yasa yara da yawa yanzu sun shiga shaye-shaye kuna ji suna rataye kansu
mai ba gwamnatin jihar Plateau shawara kan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu Irmiya Sauni Wayar ya nemi goyon bayan al'umma ne don taimakawa shugabanni aiwatar da kudurori masu inganci da suke da su
al'umma tana da muhimmanci don in ba al'umma ba shugabanci to idan al'umma ba ta yadda da shugabanta ba to shugaban ma ba zai iya yin aiki ba so ina kira ga al'umma duk akwai mun san cewa akwai kwarakoro da yawa wanda mukan fuskanta a halin mutuntaka amma bai hana a bada goyon baya wa shugaba ba bada goyon baya wa shugaba shi zai sa koda yayi kuskure ya gyara amma idan al'umma ta ba wa gwamna na jihar Plateau goyon baya to ina son tabbatar muku abubuwan riban da za a samu sai ya nika abun da aka riga aka samu
sauran waɗanda suka gabatar da kasidu da makaloli a wurin taron sun tattauna batutuwan da suka shafi magance matsalolin tsaro bada tallafi wa marasa galihu da sauya halaye zuwa na kishin ƙasa don samun ingantuwar rayuwa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.